sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin na hantsi a yau Laraba 25 ga watan Janairu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan banga su 11 sun rasa ransu a jihar Niger, Najeriya, bayan da wani jirgin sama ya jefa musu bom. Ga abin da wani mazaunin jihar ya bayyana wa muryar Amurka.
Labari ya zo da safe cewa an ga barayin nan ta wuraren kusa su. Shine sai su mutanen suka nemi mutanen gari su kwantar da hankalinsu, sai suka koma gefen garin cikin daji da nufin su ba da tsaro a garin. Sai ko Allah kuma sai jirgi ya taso ya zo. To ina ganin ko jirgi ya hange su ne daga sama sai ya saki bom cikin su.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar kowace ranar Laraba a wannan lokacin, yau ma muna nan tafa da shirin ciwon ƴamace wanda Aisha Ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar. Bayan haka za kuma mu kawo muku sharhin jaridan ƙasar Kamaru. Amma yanzu dai sai a gyara zama a sauraron labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Mahukuntan Pyongyang, babban birnin ƙasar Koriya ta Arewa, sun ba da umarnin hana fita na tsawon kwanaki 5 saboda karuwan masu kamuwa da wata cuta da ke shafar numfashi da ba a bayyana ba, kamar yadda kafar yada labaran NK News wadda ke da mazauninta a birnin Seoul ta rawaito yau Laraba, inda ta ambato sanarwar gwamnati. Sanarwar ba ta ambaci cutar COVID-19 ba, amma ta ce mazauna birnin ana buƙatar su kasance a cikin gidajensu har zuwa ranar Lahadi, kuma dole ne su gabatar da gwajin duba zafin jikinsu sau da yawa duk rana, a cewar NK News wadda ke sa ido kan Koriya ta Arewa. A ranar Talata, shafin ya rawaito cewa mazauna Pyongyang suna ta siyan kayayyaki bisa tsammanin za a ƙara ɗaukan tsauraran matakai. Babu tabbas ko wasu yankunan ƙasar sun sanya sabbin matakan kulle. Koriya ta Arewa ta bayyana mutum na farko da ya kamu da cutar COVID-19 a bara, amma a watan Agusta ta ayyana ta rabu da cutar. Kiraye-kiraye da jami'an Ukraine suka yi na neman ƙarin tankokin yaƙi da kuma tankokin yaƙi na zamani don amfani a yaƙin da suke yi da Rasha ya fara samun karɓuwa a Washington, inda a yanzu haka Amurka ke shirin turawa Kyiv manyan tankokin yaƙinta da dama. Wani jami'in Amurka da ke da masaniya kan shawarorin ya shaida wa BOA jiya Talata cewa Fadar White House na ƙoƙarin kammala wani shiri na ganin Ukraine ta samu tankokin yaƙi kira M1 Abrams, duk da cewa za a iya kaiwa wani lokaci kafin Ukraine ta iya karɓa da kuma saka su a fagen daga. Jami'in wanda ya yi magana bisa sharaɗin a sake sunansa saboda muhimmancin shirin, ya ce mai yiwuwa ne za a iya samar da tankokin yaƙin ta hanyar shirin taimakon tsaron Ukraine na Pentagon USAI. Asusun ya baiwa ma'aikatar tsaron damar sayan makamai da tsari ko dai daga masana'antu da ke kera makaman tsaro ko kuma daga wasu wurare maimakon ɗauko su daga ma'ajiyar Amurka. A wannan yanayi, jami'in ya ce Amurka na iya neman sayan tankokin na M1 Abrams daga wasu ƙasashe da kuma gyara su kafin a tura su zuwa Ukraine. Gwamnatin Rwanda ta faɗa jiya Talata cewa wani jirgin yaƙi daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya keta dokokin sararin samaniyarta, lamarin da ya sa dakarun tsaron ƙasar suka buɗe wuta a matsayin mayar da martani. Wani faifan bidiyo da aka yaɗa sosai a kafafen sada zumunta na Congo ya nuna yadda aka harba wani makami don kakkaɓo jirgin sojin da ke sama kafin ya fashe a iska kusa da jirgin, wanda ya ci gaba da tafiya. Nan take dai kamfanin dillancin labaran Reuters ya kasa tantance bidiyon. Lamarin dai shi ne saɓani na baya-bayan nan a tsakanin ƙasashen biyu da rikicin 'yan tawaye ya yi tsami tsakaninsu. Congo da ƙwararru na Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙasashen yamma masu ƙarfin faɗa a ji sun zargi Rwanda da goyon bayan ƙungiyar 'yan tawayen M23 a gabashin Congo, waɗanda suka kwace garuruwa da ƙauyuka da dama a wani farmaki da suka kai a bara. Sai dai Rwanda ta musanta hannu a lamarin.
Kuma da Allah, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Kimanin jami'an tsaron 'yan banga 11 ne aka samu labarin mutuwarsu a jihar Niger, Najeriya, bayan da wani jirgin sama da ake kyautata zaton na rundunar sojan saman kasar ne ya saki bom a wurin da 'yan bangar suke. Gwamnatin jihar dai ta ce ana kan gudanar da bincike game da aukuwar lamarin. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari.
Bayanai daga yankin Galadiman Kogo da ke ƙaramar hukumar Shiroro sun nuna cewa jirgin ya fatattaki 'yan fashin daji ne da suka auka ma jama'a a yankin. Amma bisa kuskure bom ɗin da jirgin ya jefa ya fada kan waɗannan jami'an tsaro na 'yan banga. Malam Usman Erana wani mazaunin yankin ne ya yi ƙarin haske akan yadda lamarin ya faru.
Labari ya zo da safe cewa an ga barayin nan ta wuraren kusa su hanyar na ko su ƙauyuka kusa su da gana fai da fai. So an yi ta cewa ga sunan shine sai su mutanen suka nemi mutanen gari su kwantar da hankalinsu sai suka koma gefen garin cikin daji da nufin su ba da tsaro a garin koda wani abu ne zai shafi irin faɗa irin haka to su yi da miyagun a wajen gari. Shi ko Allah kuma sai jirgi ya taso ya zo to ina ga ko jirgi ya hange su ne daga sama sai ya saki bom cikin su ke kuma cikin iko Allah mutane a cikin su wasu da dama sun rasa rayukansu wasu kuma sun jifkata har da shi kanshi sarki wanda ke jagorantar aikin gaba daya shi ma bom din ya taba shi a kafa a cinye shi.
Na to ne mutum nawa kenan suka mutu?
A yanzu dai bayan da muke samu yanzu akwai mutum akalla 11 wanda tabbas su gawan su ne aka gani akwai da kuma suka jifkata.
Na'am su wayannan mutum 11 duk mafarautan ne wayannan yan hunters?
Da mafarautan ne da kuma yan sake na nan ainihin 'yan ƙasa wanda suke taimaka ma su wa'innan mafarauta tun da baki ne.
Ta shi wannan jirgi na mene ne, na sojoji ne ko na daga ina yake?
Jirgi ne na sojoji.
To kawo lokacin hada wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga jami'an tsaron Najeriya akan wannan al'amari. To amma gwamnatin jihar Niger ta ce tana bincike akan lamarin. In ji sakataren gwamnatin jihar Ahmad Ibrahim Matane.
Matsayin gwamnati a kowane lokaci shine duk wani abin da ya faru za a ga don ci gaba da ƙara ƙarfafa da inganta maganar tsaro ne.
Ana maganan 'yan sa kai din nan sun rasa rayukansu da yawa ko kuna da tabbacin waɗanda suka mutu zuwa yanzu?
Ai shi yasa nake gaya maka ba mu san su waye da su waye ba. To kuma ba wani bayani za a yi yanzu sai jami'an tsaro sun shiga wurin sannan a zo a ba da cikakken bayani.
Amma da gaske jirgin ne haka?
Shi ne da muke kokarin duka kaga mu da muke nan ba za mu iya ba da bayanin cikakke ba.
A yanzu dai 'yan fashin dajin na ci gaba da ƙara ƙaimi wajen kai hare-harensu a sassa daban-daban na jihar Niger. A daidai wannan lokaci da ake hada-hadar yakin neman zaɓe na watan gobe. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Kasar Malawi ta roƙi ƙarin alluran rigakafin cutar kwalara fiye da miliyan 7 daga hukumar lafiya ta duniya WHO yayin da take ƙoƙarin shawo kan ɓarkewar cutar. Hukumar WHO ta ba wa Malawi kusan allurai miliyan 3 na rigakafin a watan Nuwambar bara, amma an yi amfani da su cikin sauri tun daga watan Maris ɗin bara. Kusan mutane 30,000 suka kamu da cutar, kana kusan 1,000 suka mutu. Roƙon neman ƙarin alluran rigakafin cutar kwalaran na zuwa ne a daidai lokacin da Malawi ke ci gaba da yin rajistar ƙaruwan masu kamuwa da cutar da a yanzu ta shafi dukkan gundumominta 29. Mai magana da yawan ma'aikatar lafiyar ƙasar Adrian Chikumbe ya ce ana tattaunawa da hukumar ta WHO. Ya ce muna sa ran karɓa allurai miliyan 7.6 na gundumomi 17. Amma kuma za mu yi la'akari da gundumomin da ke fama da ɓarkewar cutar a halin yanzu. Ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta faɗa jiya Talata cewa babu wata alama da ta nuna cewa Malawi za ta karɓi alluran rigakafin nan kusa, saboda wasu ƙasashe da dama ma suna matsawa hukumar ta WHO a kan wannan batu. Yayin da al'ummar jihar California da ke Amurka ke jimamin harbe-harbe guda biyu da suka yi sanadin mutuwar mutane kwanaki tsakani, shugaban Amurka Joe Biden ya nuna goyon bayansa ga matakan hana mallakar manyan bindigogi, ciki har da sabunta dokar hana mallakar bindigogi ta 1994 da ya goyi baya a matsayinsa na ɗan majalisar dattawa. Shugaba Biden ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa duk da muna jiran ƙarin bayani game da waɗannan harbe-harbe, mun san bala'in tashin hankalin bindiga da ke faruwa a faɗin Amurka yana buƙatar ɗaukar matakai masu ƙarfi. Na sake yin kira ga mulkinmu guda biyu da su ɗauki mataki cikin gaggawa kuma su kawo mun ƙudurin hana mallakar manyan bindigogi a kan teburina, a kuma ɗauki mataki don kiyaye al'ummomin Amurka, makarantu, wuraren aiki da gidajensu. Jiya Talata harbe-harben ranar Litinin a wurare biyu a Habbeimun da ke jihar California ya yi sanadin mutuwar aƙalla mutane 7.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin ku ji shirinmu na gaba, ku dan shakata da wannan waƙar.
Ishara kima wani yayi gida motun ga mata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na daunan ku wani yana da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma Riguna sun kai goma sannan wani bada silifa duka Allah na kaunan ku wani yana da daki nasa yayi gado ya kare yayi mataran ya sanya kuma yayi katifa nasa da radio ga canja ga ku kafet fa a daki handa kujeri nasa sannan wani ba shi da ke so duka Allah na kauna ku Allah na kauna ku shi dai mai fa kudin can wani aiki yayi ma Allah ya ji dadi ya bashi abin sa ngai ko da baka da ahu wana aibu kai wa Allah ya ji zahiya na ka abunsa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa nake kuma ikon nasa ko Allah sarki iko shin malaikin ka gane abun da tabara ibaka to malan garaka gode mutukan kuma kai mutunci ranan karan ku da Allah to ranan ka sha duka walakiri yana tikaka sumaraya suna canje ni kuku hakuri ban bashi
har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 17-25 da kuma 60 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com to yanzu kuma ga shirinmu na gaba
assalamu alaikum mai sauraro barka da hantsin wannan rana barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Wata a yankin arewacin Najeriya kamar 'yan uwansu a sauran sassan ƙasar sun himmatu da kafa ƙungiyoyi domin tallafawa al'umma matakin da ya kai ga samarwa al'umma sauƙi game da wasu matsalolin da suke fuskanta. Wannan shine aka fara shirin ciwon ya mace a yau kuma kaɓi bakuncin malama Fatima Ali Muhammad wacce aka fi sani da Yasmin Mai Sa'a sannan shugabar ƙungiyar iyayen marayu daga jiyayyu da kuma Hajiya Kultum Umar. To ai sauraro lafiya. To malama Fatima, menene baki sha'awar kafa wannan ƙungiyar?
ilimi shine jigon kowace al'umma, duk al'umma da ta zamana cewa ba ta da ilimi a cikinta tana tattare da kalubale. Kamar yanda nake cewa ilimi yana sanar da mutum abubuwa guda uku, yana sanar da kai waye kai, daga ina kake, ina kuma zaka je. Sannan in ya zamana cewa babu ilimi akwai kalubale. Shi yasa muka ga cewa ya kamata mu samar da kungiya wacce za ta tallafa, duba da yanda muka ga cewa a kasar mu, musamman a arewacin Najeriya, ilimi yayi karanci. Yara ba su wadatuwa da ilimi a arewacin Najeriya. Shi yasa a duniya an bar Najeriya a baya, sannan kuma a cikin Najeriyan ita karan kanta an bar arewa a baya. Shi yasa muka ga cewa ya kamata mu tashi mu bada himma domin mu tallafawa al'umma. Ba komai zaka jira ka ce sai gwamnati ta yi ba. Mu ma muna da gudunmawar da zamu bayar a cikin al'umma, mu kuma tallafawa gwamnati ta ƙara samun ƙwarin gwiwa ita ma na aiwatar da wasu abubuwa. Shi yasa muka bude wannan kungiya, kuma mun samar da ita ne don tallafawa yara, don inganta ilimi, don yara su amfana, su ilmantu, su girma, su zama shugabannin gobe da muke fata su zama da izinin Allah.
Hajiya Hultum, mata sun yi himmatu wajen kafa kungiyoyi. Menene ra'ayinki game da irin waɗannan kungiyoyin taimakawa al'umma?
Abu ne mai kyau sosai. Wasu za su bude game da ilimi, wasu za su bude game da taimakawa matan aure, wani game da yara. Kin ga ai abubuwa ne masu kyau. So yana da kyau kungiyoyin nan a al'umma, saboda yana taimakawa ya guiding wasu yaran da iyayen ta da zai albarkace su.
To Malama Fatima, su irin ayyuka kuke aiwatarwa?
Ita wannan kungiya tana kai yara makaranta daga matakin wanda ba su shiga primary ba, saboda zamani ya canza. Sai kai tunanin cewa ai yanzu in ka ji yaron da baya zuwa makaranta kaman abu ne wanda zai zama ma ya zo ma wani bambaro kai. To a yanzu maganar da nake miki, akwai yaran da sun kai munzalin a ce suna matakin JS1 ko JS2, amma ko primary 1 ba su fara ba. Daga ciki mun yi aikin wasu da muka kai su makarantu wanda ya ci a ce suna matakin JS, amma yanzu suka fara daga primary.
Hajiya Hultum, a kan kanki, akwai wata matsala da kike ganin ya kamata al'umma su yi gyara a kai, kuma wasu ɓangarorin rayuwa ne wannan matsalar take shafa?
Akwai matsaloli da dama. Kin ga kamar a misali, yanzu gaskiya matasan mu suna da matsala. Allah dai shirin mana. Ba wai zan ce al'umma ba sa kokari ba, amma ya kamata a maida hankali kan wannan. In ba haka ba, abin yana wuce gona. Da ga kamar matasa zaki gani suna shan kwaya, zaki ga matan na biye-biye abubuwan da bai dace ba, mazan na abubuwan da bai dace ba. Kin ga ya kamata a maida hankali akan irin waɗannan abubuwa, saboda a san inda za a samu a gano kan matsalan a gyara.
A fahimtarki, wani dalili ne yake hana iyaye kai ƴaƴansu makaranta?
Ba komai ne ike sa mutane ba su iya kai yaransu makaranta ba, saboda dalilai guda biyu. Na farko, akwai waɗanda suke gaya min cewa wanda na gani kuma gashi an magance abun, matsala ce da bata kai takawa ba. Matsalan uniform da in ka kai ɗan naka makaranta, mun riga da mun san government school ba wani kuɗi ake biya ba a kai yaro makaranta. Amma wannan matsalar uniform ɗin nan da littattafai ita take hana ƴaƴanmu su je makaranta. Muna kai yara makarantar primary wanda ba su shiga ba, muna shigar da su, mu dauke su mu kai su makaranta. Idan muka kai su makaranta, mu dinka musu uniform, mu sayo musu littattafai, mu sayo musu biro, mu sayo musu pencil, mu ba su. Idan muka kai su daga matakin primary muke farawa, sannan wanda suka danganci matakin secondary kuma muna daukan su mu kai su makaranta, samun musu admission su shiga domin su shiga matakin gaba da primary. Saboda hakikanin gaskiya, wasu zaki ga da yawa cewa iyayenmu a gida ba wai karatu ne ba su san ƴaƴansu su yi ba, abin yin karatun ne ba su iya tsayawa su yi. Saboda rayuwa ta riga da ta canza. Idan ana maganan abinci, wa ike maganan littafi ko uniform? In ana maganan lafiya, wa ike maganan siyan littafi ko uniform? Rayuwa mun riga da mun san cewa ta canza, abubuwa sun yi wahala. Iyayen nan nama a gida talakawa ne. So in aka ce yara ta yara za a yi, sai kiga abubuwa sun zo suna gagara suna fin ƙarfin mutum.
Kin yi min bayanin irin guzirin da kike tafe da shi kan kafa irin waɗannan ƙungiyoyi ko kuma gudanar da ayyuka makamantan wannan.
Kai shiri da nake neman in tada akan matasanmu musamman because matasa za su ƙaru da shi amma bai riga ya kan kama ba da zan fito da shi amma idan lokaci ya insha Allah za a ji akan menene ke tafe da ni. Kuma lokacin da zai bayyana insha Allah za a fahimci abin ƙoƙarin bayyanawa al'umma saboda matasanmu suna buƙatar taimako idan ba mu mai da hankali ba akan su abin ba zai yi kyau ba. Hakan ma sai a hankali sai dai godiya Allah kuma ya dada mana jagora. Kuma abin da ya bani ƙarfin gwiwan fara wannan abin ne bari dan lissafa miki an kaɗan. Za ki ga yara suna shan ƙwaya ƴan matan mu sananan yara masu hankali na gari za ki gani sun zama wani abu daban. To wannan abin yana matukan min zafi saboda at the end of it za ki ga cewa yaro ko yana so ya canza wannan rejection din da ake mai yana da zafi sosai. Wasu ma suna tsoro a misali rejection wannan abun kiga ana nuna maka an tsane ka ana kyaman ka kai baka isa baka zauna a cikin ƴan uwa ai kai daban kake kai kawai ka zama kaman mai wani cuta da yake in ma wani ya kusa da kai sorry zai contacting wannan cuta sai ki gani cewa shi karan kanshi wanda ake mai abun yana jin haushin kanshi ya tsana kanshi shi karan kanshi bai jin dadin kanshi tsakanin shi da ƴan uwan shi bai ma so ya shiga tsakanin shi da ƴan uwan shi kawai yana so ya zauna. Kin ga waɗannan abubuwan shi ya tura ni yake dada tura ni in samu in fito da abin da nake so in. Gaskiya kin ga kamar mace tana da gajeriyar rayuwa shi yasa take buƙatar taimako daga al'umma saboda idan ta samu taimako daga al'umma to rayuwarta zai yi kyau insha Allah. In za ta samu waɗanda za su taimaka kamar wanda suke kafa ƙungiyar nan a yi musu magana counseling ko menene ake ce musu faɗakarwa ake cewa ko menene sauransu akan yadda za su bi da rayuwarsu za ki ga ya zo musu dama ta shiga irin wannan rayuwa ta sake tunanin ja da baya har Allah ya ba ta iko ta yi tana buƙatar a taimaka mata a bata ƙarfin gwiwa saboda kada ta koma tana buƙatar a bata shawara ake sauransu abubuwan da take buƙata da ba za ta yi tunanin ta fita ta nema ba hanyar da bai dace ba in dai duk za a mata wannan zai taimaka. A zamanin yanzu abin ya lalace amma in za a dore a samu za ta taimaka ma matasa a ga canjin nan. Kin ga ɗana kowa ne ba naka kaɗai ba ne shi yasa yake da kyau irin waɗannan abubuwan akwai su da za su taimaka ma matasa saboda yanzu ko a cikin gida ma za ki ga ƴaƴanmu suna abin nan lalacewa ba wai sai wanda ya fita ba su suna buƙatar waɗanda za su jagorance su har su samu abubuwa su musu kyau a rayuwa. Kuma kin ga duk abin da kai ma yaro ko kama mutum tsakaninka da Allah ne.
Misraru, a nan kuma za mu yi sallama a cikin shirin ciwon ya mace na wannan makon. Amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za mu dora daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya.
Alla a gaida Aisha Ma'azu. Yanzu kuma ga sharhin jaridan kasar Kamaru.
Don fara sharhin namu na wannan makon ne da jaridar Lukon ta kasar Jamhuriyar Kamaru, anda a farkon shafin ta labarta mana cewar ministan tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Betty Asomo ya ce wani bincike da hukumar leyin asirin kasar Jamhuriyar Kamaru ta yi na musamman ta bunkado cewar a cikin jandarmomin kasar Jamhuriyar Kamaru an samu sama da jandarma guda 1,000 waɗanda suka shiga aikin na jandarman kasar Jamhuriyar Kamaru da takardu na Oge. Yace yanzu dai dole ne a hukunta da su a gaban kuliya. Sai kuma jaridan Avenir an da ita kuma tace a bangaren hukuman bayar da tallafi na man fetur a kasar Jamhuriyar Kamaru hukumar cewa ta yi a kowace rana tana asarar miliyar 4 na sefan kasar a yayin da har yanzu haka ake jiran mahukunta su fitar da dokar da za ta cire tallafin na man fetur din a kasar ta Kamaru baki daya. Jaridar Kamaru Country din kuma ta yi magana ne kan yadda hukumar kasar Chadi suka aiko mazo na musamman domin yi wa shugaba Paul Biya godiya a ofisinsa da ke birnin Yaounde kan yadda ya ba wa gwamnatin rikon kwale shawarwari na yadda za su yi su gudanar da taron su na haɗin kan kasar da kuma yafe wa juna. Shugaban rikon kwale General Muhammad Idris Deb Itino ya ce shugaba Paul Biya ya taka rawar gani wajen ganin cewa an cimma buri na gudanar da wannan taron. Jaridar Eko Hassan ta kuma cewa ta yi gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru za ta gudanar da alwar rigakafi na cutar gudawa da amai a jihohin da suke fama da ambaliyar ruwan sama domin hana kamuwa da cututtukan nan na zazzabin cizon sauro da kuma gudawa da amai din a faɗin kasar jamhuriyar Kamaru. Jaridar Mitasiyon kuma ta tsegunta mana cewar hukumar kwallon kafa kasar jamhuriyar Kamaru FECAFO tana cikin wani hali na rashin tabbas da tsohon dan takaridan kasar Musa Samuel Ito ya amshi ragamar tafiyar da hukumar. A jaridar The Guardian Post ta kasar Kamaru ana ita kuma ta gulmuta mana cewar ma'aikatan kamfanin ganyen shayi na CDC da ke bangaren yan aware sama da guda 1000 ne da yanzu haka za su rasa guraben ayyukansu a kamfanin domin rashin biyan su albashinsu na tsawon watanni 30 da kamfanin bai yi ba. Sannan kuma ƴaƴan ma'aikatan da alama ba za su samu komawa karatunsu ba na wannan shekarar. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Le Jour wanda ita kuma a binciken da ta yi ya nuna cewar ministan ilimi na ƙasar jamhuriyar Kamaru ya rufe kwaleji-kwaleji guda 134 a faɗin kasar waɗanda ba su ga ka'idodinsu ba. Ya ce dole ne idan 'yan kasuwa suna buƙatar buɗe makarantu sai su bi doka da koda. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba, to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Mahukuntan Pyongyang babban birnin ƙasar Koriya ta Arewa sun ba da umarnin hana fita na tsawon kwanaki 5 saboda karuwan masu kamuwa da wata cuta da ke shafar numfashi da ba a bayyana ba, kamar yadda kafar yada labaran NK News wadda ke da mazauninta a birnin Seoul ta rawaito yau Laraba, inda ta ambato sanarwar gwamnati. Sanarwar ba ta ambaci cutar COVID-19 ba, amma ta ce mazauna birnin ana buƙatar su kasance a cikin gidajensu har zuwa ranar Lahadi, kuma dole ne su gabatar da gwajin duba zafin jikinsu sau da yawa duk rana, a cewar NK News wadda ke sa ido kan Koriya ta Arewa. Kiraye-kiraye da jami'an Ukraine suka yi na neman ƙarin tankokin yaƙi da kuma tankokin yaƙi na zamani don amfani a yaƙin da suke yi da Rasha ya fara samun karɓuwa a Washington, inda yanzu haka Amurka ke shirin turawa Kyiv manyan tankokin yaƙinta da dama. Wani jami'in Amurka da ke da masaniya kan shawarorin ya shaida wa BOA jiya Talata cewa fadar White House na ƙoƙarin kammala wani shiri na ganin Ukraine ta samu tankokin yaƙi kira M1 Abrams, duk da cewa za a iya kaiwa wani lokaci kafin Ukraine ta iya karɓa da kuma saka su a fagen daga. Gwamnatin Rwanda ta faɗa jiya Talata cewa wani jirgin yaƙi daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya keta dokokin sararin samaniyarta, lamarin da ya sa dakarun tsaron ƙasar suka buɗe wuta a matsayin mayar da martani. Wani faifan bidiyo da aka yaɗa sosai a kafafen sada zumunta na Congo ya nuna yadda aka harba wani makami don kakkaɓo jirgin sojin da ke sama kafin ya fashe a iska kusa da jirgin, wanda ya ci gaba da tafiya WHO yayin da take ƙoƙarin shawo kan ɓarkewar cutar. Hukumar WHO ta ba wa Malawi kusan allurai miliyan 3 na rigakafin a watan Nuwambar bara, amma an yi amfani da su cikin sauri tun daga watan Maris ɗin bara. Kusan mutane 30,000 suka kamu da cutar, kana kusan 1,000 suka mutu.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can an jima da rana za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin, da Solomon Abu wanda ya haɗa shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.